mita 98.5 da La FM Rev zamani Abakar Sabu daga kotun shari'ar musulunci dake first office a kashin mai shari'a Malam Mustafa Kabara, inda wata budurwa yar unguwar dinki ta garzaya kotun ta hannun lawyanta barista Sale Idris Bello domin neman taimakon kotun ta karba mata haƙinta idan tana da shi a hannun wani tsohon sorayinta mai suna Abbas Yusuf Nagoda, wanda yake zaune a kofar Nasarawa bisa zargin cewar ya bata mata suna bayan sun rabu. Ya dinga yada maganganun batanci a kafar sada zumunci ta zamani, yana cewa ita lalatacciya ce ko kuma bata da tarbiya. Kan haka suka garzo wannan kotu, ta kuma har an karanta wannan da'awa, inda mai shari'a Malam Mustafa ya umarnin da akai su gurin yan sanda domin a fada da bincike albashi. Yan sandan su kuma sai sake aiko su kotin ko kuma wata kotin da suka ga ya dace. Yanzu haka dai an fito daga wannan kotu, kuma zan hada mai sauro da wannan matashiya don jin dalilin kawo karatta.
To gashi na ganku a kotu, me kawo?
Mun zo ne neman haƙƙi akan bata suna.
Wane irin haƙƙi?
Akan saurayi na ne Abbas Yusuf Muhammad Ofar Nasarawa, wanda aka fi sani da Nagoda mai sai da waya a Jawala, ke bata min suna, wanda aka samu rana da shi kuma yace ya fasa aure na.
Ya ke bata miki suna, me yake ce miki ko me yace miki?
Ya je ya ce da saurayin da zai aure ni yanzu wai yayi lalata da ni, kuma gashi ba ni da tarbiya.
Misali ta wace hanyoyi ya gaya miki waɗannan maganganu har kika ji kuma kika yi ƙara?
Ta hanyoyin sada zumunta irin su WhatsApp din nan yake yadawa.
In ya yada, misali ke yake aiko ko ko wani dandali yake turawa?
A wani yake aikawa shi kuma sai ya tura min.
Ba kai tsaye yake turo miki ba?
Eh, ba kai tsaye ba, tunda aka karbi kudin auren sa ba ma wani communicating da shi.
Rubutu yake ko murya yake nada sannan ya yada?
A murya yake nada sai ya tura masa.
To gashi kin ce baki ake turowa ba, ta yaya kika tabbatar cewa wacce murya ta sace?
Ai, saboda na san muryar ta shi, kuma gashi shine dan ya fada.
To ba ki ganin wani zai kwaikwayi muryar sa yayi kamar ta sace?
A haba dai.
To ga misali, lokacin da abin ya faru kika ji shirga abin da yake fada miki, ya kika ji?
Na ji gaskiya babu dadi sosai da sosai, saboda ai ma sharrin zina, ai kaga babu dadi.
Hakan ta sa mutane sun tsangwame ki ne da suka ji ko kai abin ya faru?
A mutane kawai suna tambaya na, amma wanda ya san halina in na gaya mai bai yadda ba, to wanda kuma ya yadda shi da Allah.
Gashi kin taho kotu, me kike nema?
Ina neman alƙali ya bi min haƙƙina.
Yanzu haka kuma ga lauyan tabarista Sale Idris Bello, wanda zai ƙarin haske dangane da wannan da'awa da suka shirya a gaban wannan kotu, da kuma ainihin ma yadda ta wakana a zaman kotun na wannan lokaci.
To barista, za mu so mu ji suna?
To sunana Sale Idris Bello, kuma tare da ni akwai Shamsu Muhammad Abdullahi.
Na'am. Ga wannan shari'a da aka shigar yau, aka fara zaman ta wannan kotu ta first office ga kashin Malam Mustafa Kabara. Me da'awar ku?
To da'awar ita mai ƙara shine cewar tana ƙara wanda ake ƙara ne akan wato ya bata mata suna, ya ci zarafinta, take neman taimakon shari'a akan ta bi mata haƙoƙinta in tana da su a kansa. Wannan shine muhimmin abin da awar ta gosa. Bata sunan shine kamar yadda ta faɗa, da suna tare a matsayin saurayi da budurwa, har ya tura da kuɗi, ya tura da manya irin kuɗin aure da everything. Ana kokarin kusa rana ne, an kusa a daurin auren, sai wani abu ya faru tsakanin su, dai suka rabu, rabuwa irin ta an fasa aure. To amma shi kuma akwai a cikin abokansa da su ma yake zuwa gurin ta zance, sai ɗaya daga cikin su wani Shamsu yace shi ya yanke shawara zai aure ta, ya ci gaba zuwa gurin ta. Hakan ne ta sa kamar da ita ta faɗa, shi wanda ake ƙara wato Abbas kenan, sai ya rika yin sako na murya ta kafar sadarwa ta WhatsApp, yana tura wa shi wancan sabon saurayin nata cewa ya fita harkarta, domin lalatacciya ce, ba ta da tarbiya, iyayenta ba su da tarbiya, a ta Na'ima wacce take a hannunta, kuma Na'iman babban Yesu ce, to ita ma ita ta lalata mata tarbiya. Karshe dai fito fili ya nuna ba abin da bai yi ma da ita ba, to kuma shine abin ya mata zafi, ta ce bari ta garzayo kotu neman haƙƙi.
To me take nema ita haƙƙin nata?
Ita tana neman a bincika akan kotu ta wanke ta daga wannan abin da take ganin ƙarya ce ya yada. kuma idan akwai wani hukunci da shari'a ta tanada a hukunta shi daidai abin da ya aikata.
Yanzu me aka yi a zaman kotun da wannan lokaci?
To a zaman kotu mun zauna mun karanta da'awar mu ga kotu, sa'annan da aka waiwayi shi wanda ake kara yayi musun da'awa yace duk bai san wannan abubuwa da aka faɗa ba. Sannan kuma sai kotu bayan ta yi nazarin da'awar ta ce to tunda akwai alama ta tuhuma ta aikata laifi, ta yi umarni da aje gurin yan sanda don a fada da binkice. Wannan shi aka yi a kotu. Daga baya bayan an yi wannan umarni na aje gurin yan sanda a fada da binkice, kafin a rubuta takardar da za a tura mu gurin yan sanda din, shi wanda ake kara da yan uwansa kuma ciki har da lauyansu ma sun zo sun roke mu akan suna son mu jarraba sulhu, kuma duka bangaren sassan biyu mun amince akan zamu zaman sulhu ko gobe ko jibi in Allah ya yarda. In Allah ya sa an cimma matsaya, to zamu dawo ran Juma'a mu sanar da kotu.
Duk kuma wani kokari muke dan jin ta bakin wato shi wannan tsohon saurayi na wannan budurwa wato Abbas Yusuf Nagoda ya ki cewa komai. Insha Allahu kamar yadda aka sani zamu ci gaba da bibiyar wannan lamari har zuwa wannan zama da za a yi tsakanin waɗannan lauyoyi da kuma bangarorin wannan shari'a. In sulhun ya yiwu insha Allahu zamu sanarwa da masu sauraro, amma kuma aka san hakan ne zamu sanarwa da masu sauraro da dar Allah. Abakar Sabo akan mita 88.5 da Lafimar Zamani daga kotun shari'ar musulunci dake First Office.